نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكي سادوا وأن مسلاتي ميتار البركة مسلاتي مغلقة لكي ننشكين غلوم بوشي أجهر بوشي وأن يمشي نرانر الحميس يومنا تقوس قوات رمضان هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنكم يكدير دا 30 ga watan uku miladiya ta 2023. A wannan majalisi da muke tafsirin Al-Qur'ani mai girma, da kuma muna cikin tafsirin suratul Hajj, muna cikin tafsirin aya ta 39. A gabanin mu shiga tafsiri akwai rashi, wuce babban rashi da aka yi mana a wannan majalisi namu a wannan jiha ta Bauchi, ɗaya daga cikin manyan masu taimakon addini waɗanda suke tare da ƙungiyar jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna tun shekaru masu yawa, shine Alhaji Muhammad Tata Al-Kaleri, da Allah yi wa rasuwa yau Alhamis. Akai jana'izarsa yau a wannan masallacin da safe, kamar yadda da yawa daga cikin ku sun san cewa shi Alhaji Muhammad Tata Al-Kaleri ɗaya ne daga cikin shugabannin ƙungiyar Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna ta nan cikin garin Bauchi, ta nan jihar Bauchi. Ya taɓa zama ciyaman na ƙungiya na local government, wato shugaban ƙungiya na local government, sannan kuma director na zakka na ƙungiya na jihar Bauchi gaba ɗaya, sannan kuma ya zama wato har ila yau shi ne ɗaya daga cikin zakka commission da kuma shura commission na wannan ƙungiya. Ko yaushe muna tare da shi a nan, tsawon shekaru da ake wannan tafsiri muna tare da shi a nan da yamma irin wannan lokaci, sai wannan shekarar ne Allah subhanahu wa ta'ala bai kaddara zai kasance tare da mu ba. Muna masa addu'ar Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa, Allah ya masa rahama, Allah ya sanya aljannatul firdaus ce mako masa, ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haskaka masa makuncinsa, Allah ya yarwarta masa kabarinsa, Allah ya karbi kyawawan ayyukansa, kurakuransa Allah ya yafe masa, abinda ya bari a baya Allah ya ilkinta masa su, Allah ya kula masa da bayansa, Allah ya sa can ya zama masa hutu, ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa. Daga cikin tambayoyin da za mu ansa a yau, akwai wanda ya rubuto yake tambaya a game da suna, shin an ce wanda duk bai yi taron suna ba to zai zama mai laifi? Tambayar ta sai ke cewa yaushe ne ake yin suna, kuma an ce marasa taron suna wajibi ne, idan baka yi ba sai a rika maka kallon kamar ba musulmi ba. Abinda ake bukata ga wanda aka yi wa haihuwa, in yana da hali, shi ne ya yi aƙiƙa, shi ne ya yi wa abinda aka haifa yanka. Idan namiji ne ya yanka rago biyu, idan mace ce ya yanka rago ɗaya, in hakan ta samu. In bai samu ba, da abinda ya yanka shi kenan, in ba bai samu abin aƙiƙar ba shi kenan, ya faɗi daga kansa. Ba dole ne ko bai samu ba sai ya ci bashi ya yi. Wannan shi ne abinda aka nema daga wajensa a matsayinsa na uban ɗa, ya masa hakika, ya sa masa suna, ya zaɓa masa suna mai kyau, ya kuma yi masa addu'a. wasu suna cewa ai masa kiran sallah a kunnan sa na dama ai masa ikama a kunnan sa na hagu wannan hadisan duka basu inganta ba ba wanda ya inganta la na kiran sallah wala na ikama wanda dai aka sani shine addu'a ai masa addu'a shi uba yayi wadansa addu'a haka nan duka wani wanda ya ji labarin ai masa haihuwa ai masa addu'a ya roka masa Allah subhanahu wataala ya albarkaci rayuwarsa Allah ya zan sa ya zanto mai amfani ne ga al'ummarsa da addininsa wannan addu'a ita ce ake bukata ta kuma ba ta da lokaci ko wani lokaci ma ana iya wa zurriya addu'a ana iya wa yaya addu'a daga iyayensu da kuma duk wasu wanda suke kusa da su amma batun cewa mutum bai yi taron suna ba ko kamar ba musulmi ake ganin shi ba wannan ban san a ina ake da wannan ba yawanci ma yanzu wanda suke taron sunan ma sun hakura sun dawo taron masallaci kawai an zo sallar asuba sai a ce to an yi wa wani addu'a an yi wa wani haihuwa a masa addu'a sun hakura da taron saboda yana jan mai da yawa shin kowace sallah da mata suke yi a asirce suke yi ko kuma za su yi ne kamar yadda maza suke yi a karatun bace na sallar da ake bayyana karatu wato sallar jahariya yana da ahwal akwai yanayi daban-daban akwai yanayin da take ita kadai ce take sallah inda take ita kadai ce akwai yanayin da take tana sallar a matsayin limamiya ce ga ƴan uwanta mata ko kuma tana sallah a cikin waɗanda suke muharramanta to a duka cikin wannan yanayin wato ita kadai ko tana sallah a matsayin limamiya ga mata ƴan uwanta ko kuma tana sallah a cikin muharramanta to za ta bayyana karatu kamar yadda namiji yake bayyanawa a inda ake bayyana karatu za ta ji yadda kanta da wanda yake kusa da ita sai kuma lokacin da take sallah a gurin da take da ba ita kadai bace akwai waɗanda ba muharramanta ba akwai waɗanda ba muharramanta ba a gurin maza to kaga anan jumhur abinda suke cewa da yawa daga cikin malamai shine sai asirci karatunta tayi shi asirci a malikiya suna cewa makruhi ne a wannan yanayin ta bayyana karatunta musamman kasancewar akwai waɗanda ba muharramanta ba muryarta tana iya zamowa fitina ga wasu da suka ce ta ɓoye karatunta wasu sun ce ba laifi don ta bayyana tunda karatun alƙur'ani ne amma dai mafi yawancin malamai abinda suke cewa a wannan yanayi sai ta ɓoye karatunta suka ce saboda gashi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce tasbihu lirrijal wa tasfiqu linnisa idan aka yi liman ya yi kuskure a cikin sallah to maza su yi tasbihi mata kuma su yi tafi wato aka hana mace ta daga muryarta ta yi tasbihi a wannan yanayin saboda a cikin guri ne wanda akwai wanda ba muharramanta ba sai aka ce kawai ta yi tafi maza kuma aka ce ta yi tasbihi to idan ya zanto tasbihi ga limamin da ya yi sahau wajibi ne waɗanda suke bayansa su tuna masa wajibi ne su faɗakar da shi cewa ya yi sahau ya yi rafkanuwa a cikin sallarsa ta hanyar su yi masa tasbihi sai aka ce ita kar ta yi tasbihin a nan ta yi tafi to idan ya zanto a yanayin da yake na wajibi an hana ta yin tasbihi aka ce ta yi tafi to ina ga bayyana karatu ko ɓoye shi wanda sunna ne wannan ba wajibi ba ne sunna ce saboda haka suka ce in har wajen da yake wajibi an ce ta ɓoye muryarta kada ta yi tasbihi ta yi tafi to gurin da yake ba wajibi ba kamar bayyana karatu wanda sunna ce ba wajibi ba ne to kaga anan shi ya fi cancanta to ala yi halin dai abin ba ya da wani tsanani ko da ta ɓoye karatun a inda ya kamata ta bayyana babu komai ba za a ce sai ta yi sahau ba ballanta na ma a ce sallarta ba ta yi ba sai wanda da yake tambaya game da sallar dare cewa bayan wucewar ramadan zai iya yin sallar dare tare da iyalansa, wato ya tashi iyalansa su zama masa mamu shi kuma liman ya ci gaba da jan su a sallar dare. Zaka iya yi, babu laifi yin sallar dare a matsayin jam'i, ba laifi bane. Ita sallar tarawih din ita ce sallar dare a azumi, akan ce da ita tarawih saboda akan yi a huta, a yi a huta, shi yasa ake kiranta tarawih. Ita ce dai qiyamul layl din da ta halatta kayita cikin jam'i a cikin watan Ramadan. To haka nan a wajen watan Ramadan ba ya halatta, hujjar ta riga ta tabbata da yi sau daya ko da yin ta a cikin Ramadan. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya qiyamul layl cikin dare tare da Abdullahi dan Abbas, haka nan yayi tare da Hudzaifa ibn al-Yaman. Da duk wannan shine jam'i, jam'i yana fara daga mutum biyu abinda ya saba, kamar yadda Bukhari yayi babi al-jama'atu ithnani fama fawq, daga mutum biyu abinda ya saba jam'i yake farawa, yana fara daga mutum biyu. Saboda haka in Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar dare tare da Abdullahi dan Abbas, yayi tare da Hudzaifa, wannan yana nuna halaccin yin ta cikin jam'i. Don haka babu laifi dan ka tashi iyalanka sun yi sallar tare da kai da daddare. To bismillah, ga wani bawan Allah zai shiga musulunci. Yawwa, za ka shiga musulunci ne da zaɓinka ko kuma tilasta ka aka yi niyyar ka ko kai ka sa kanka? To masha Allah, musulunci shi ne ka kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta, ma'ana bautar da za ka ke yi ya zanto Allah kaɗai kake yi wa. A musulunci ba a yadda ka bauta ma wani ba Allah ba, ko wane ne shi? Ba a yadda a bauta wa mala'iku ba, ba a yadda a bauta wa annabawa ba, ba a yadda a bauta wa wasu mutanen kirki ba. Allah kadai ake bauta wa, kowane abu sunan shi bauta Allah ake yi wa. Sannan kuma abu na biyu, ka yadda cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama Nabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama annabin Allah ne, manzansa ne. Allah ya aiko shi da sako na ƙarshe wanda ya zo tare da ya zo da abin da annabawan da suka gabace shi suka zo da shi duka, daga ciki har da Annabi Isa alaihi salam yana daga cikin annabawan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya gaskata su. Saboda haka ka yadda cewa duk abin da zaka bauta wa Allah da shi shine abin da wannan annabin ya zo da shi, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In ka yadda da waɗannan abubuwa guda biyu, to shikenan ka zama musulmi. Ka yadda da abin da na faɗa? Yawwa, Annabi Isa alaihi salam bawan Allah ne, annabin Allah ne, ba dan Allah bane. Allah ba ya da ɗa, bai haifa ba, ba a haife shi ba. Allah yana da cikar, wato cikakke ne a wadatarsa, ba ya da buƙatar komai, ba ya buƙatar komai a wajen halittarsa. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi Isa alaihi salam, annabin Allah ne kuma manzon Allah ne. Ka yadda da wannan? To shikenan zan faɗi kalmar shahada. In ka faɗa shikenan ka zama musulmi kamar kowa. Ka ce ashhadu an la ilaha إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله daga yanzu ka zama musulmi kamar kowane musulmi, baka da bambanci da wanda aka haife shi a cikin musulunci, da wanda ya shekara 100 yana musulunci. Bambancin ku shine kyakkyawan aiki, wanda yafi kyakkyautata aikin sa shi zai fi zama karɓaɓɓe a gurin Allah. Saboda haka daga yanzu za ka je ka yi wanka, kuma ka kame bakinka har zuwa lokacin da za a sha ruwa, sai ka sha ruwa tare da musulmi, kuma a yi sallar magriba tare da kai. Mai sunanka? Mai sunanka?
Mamfoko.
To kana san wannan sunan ko za ka canza wani? To wani suna kake so?
Aliyu.
Masha Allah, kai daga sunanka Aliyu. Aliyu ɗaya daga cikin manyan sahabban Annabi ne sallallahu alaihi wasallama, shine mutum na hudu a cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama a daraja, kuma shine yake auri ƴar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama Fatima. Don ka sabu babban suna, da fatan zaka je ka samu wanda za su karantar da kai karatu, kada kai musulunci kamar yadda kaga mutane suna yi. Shi addinin musulunci ba wai abinda musulmi kaga yana yi shi ke na zama musulunci ba. Mutane da yawa suna cewa musulmi ne, amma ba sa yin abinda musulunci yace ai daidai don haka ka karance shi a koyar da kai alqur'ani da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi Allah ya baka sabati sannan yake tambayar cewa mutum uku mutane uku ne suke bada abun bude baki wato suke bawa suka bawa mutum abun bude baki to wai wa cikin uku din nan za a bawa lada na ɗayan ko na biyu ko na uku a duka za a ba su lada duka za a ba su lada in aka yi bude baki mutane suka kakkawo abun bude bakin su to kowa yana da ladan wanda ya bawa mai azumi bude baki kuma zai samu cikakken ladan shi ba tare da an rarrage ladan ba an karkasa kaga za ta cewa guda ɗayan za a kasa uku a ba wannan rabi a ba wannan wannan a ba wannan a kowanne za a bashi ladan sa cikakke shi ma mai azumin za a bashi ladan sa cikakke mutumin da ya mutu yana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shin ya shin shi ma shahada ne to shahada shine a kashe mutum a fagen yaki wanda daukaka addinin Allah wanda ita ce shine shahada ta kololuwa wanda zai mutu a fagen yaki wajen daukaka addinin Allah sannan kuma da wasu da annabi sallallahu alaihi wasallam yace su ma in suka yi wannan irin mutuwar sun yi shahada kamar mutumin da ya mutu da ciwon ciki ko mutumin da gobara ta kashe shi ko kuma wani gini ya fado masa ko ya bada ruwa ya mutu ko matar da ta mutu wajen haihuwa wadannan duka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato shuhada ne wanda sun yi mutuwar shahada amma mutumin da ya mutu yana kalmar shahada ko yana fadar yana kiran Allah subhanahu wataala kamar mai cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan alama ce ta cewa yayi kyakkyawar cikawa amma ba wai shi ake cewa shahidi ba alama ce ta kyakkyawar cikawa duk mutumin da ya cika da kiran sunan Allah to alama ce da cewa yayi kyakkyawan karshe wani yana cikawa ne da kiran wani abu can da ban ba Allah ba wani yana kiran budurwarsa wani yana kiran gurin sana'arsa wani yana kiran kamfaninsa wani can shirman sa zai ta fada lokacin da yazo mutuwa kaga wannan ba zai zama daya da mai cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba mai cewa mu bayan Allah ne halittar sa ne mulkin sa ne kuma gare shi muke komawa kaga wannan ya faɗi kalmomi waɗanda suke masu kyau da Allah ya ce a riƙa faɗa to haka yayi kyakkyawar cikawa abinda za a kyautata masa zato kenan
الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهم صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir uzina lil ladina yuqataluna an yi izinin yin yaki ga wadanda ake yakar su bi annahum zulimu domin kuwa an zalunce su wa inna Allaha ala nasrihim laqadir kuma lalle Allah bai iko ya taimaka musu ne mun fara tafsirin wannan aya da muka ce ita ce ayar farko wanda Allah subhanahu wataala ya bawa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam izini akan cewa suna iya tashi su kare kansu daga waɗanda suke zaluntar su bayan daukar lokaci da aka yi ana zaluntar su a garin Makka ana kuntata musu ana dukan su ana hana musu saka ana hana musu walwala aka sa wasu da karfi da yaji suka yi hijira suka bar gidajensu suka bar dukiyoyinsu suka gudu da addininsu da lafiyarsu to bayan hijira bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu daula ya kafa kasa mai cin gashin kanta wacce take tafi ake tafiyar da ita karkashin shugabancin sa sai Allah subhanahu wataala ya bawa mu'minai damar cewa to su tashi su yi yaki domin su kare kansu daga waɗanda suke yakar su uzina lilladhina yuqataluna waɗanda ake yakar su sune sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ce ya musu izini bi annahum zulimu saboda an zalunce su ma'ana kafirai sun zalunce su sun yaki addinin su sun cutar da su sun fitar da su daga gidaddajin su al-allamatu sa'di rahimahullah a cikin tafsirin sa tafsirul karim ar-rahman yake cewa wannan dalili ne da yake nuna hikimar wato jihadi da Allah subhanahu wataala ya shar'anta kuma abinda ake wato nufi da shi wannan jihadi shine tsayar da addini da kare mu'minai daga cutarwar kafirai wato da bawa mu'minai kariya daga cutarwar kafirai waɗanda su suke fara tsokanar su ta hanyar cutar da su da musu zalunci wannan tashi su yi gwagwarmaya su kare kansu shi zai ba su damar tsayar da addinin Allah kamar yadda Allah yake so kuma shi zai ba su damar tsayar da shari'ar Allah ta zahiri wacce Allah subhanahu wataala ya dora musu Allah ya ce wa inna Allah ala nasrihim laqadir kuma lalle Allah mai iko ne a bisa ya taimaka musu ya ba su nasara wannan alkawari ne ubangiji subhanahu wataala ya yi musu na cewa zai ba su nasara zai ba su nasara koda kuwa ba tare da yaki ba ba wai kawai a kubutar da su ba daga hannun mushrikai waɗanda suke ci musu tuwo a ƙwarya suke gallaza musu ba wai wannan shine kawai muradi ba a'a har ma da galaba da ubangiji subhanahu wataala zai ba su ya ba su nasara ya ɗaukaka su ya ɗora su akan abokan gaban su haka wannan alkawari ne ubangiji subhanahu wataala ya yi wa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama tun a karan farko bayan sun yi hijira bayan an ba su izini cewa su tashi su kare kansu su yi jihadi Allah ya musu wannan alkawarin cewa in suka rike wannan to Allah subhanahu wataala ma zai ba su nasara ma'anar ba su nasara shine ubangiji subhanahu wataala ya ba su galaba ya dora su akan abokan gaban su ya zanto su ne a sama ubangiji subhanahu wataala ya farlanta musu ko kuma ya shar'anta musu yin wannan jihadi domin kare kansu ba dan wani abu ba dan ya ba dan ya jarrabe su ya gane waɗanda suke imanin su na gaskiya ne ba imani ne na fatar baki ba Allah subhanahu wataala inda ya ga dama zai iya ba su nasarar ba tare da sun tashi sun yi wani jihadi ba Allah na iya ba su nasarar haka nan ubangiji ya aiko da wata azaba ko wata ukubar sa da za ta auka wa abokan gabar su ta gama da su ba tare da su sun motsa nan da can ba to amma Allah bai so wannan ba ya so ya jaraba su ne Allah ce zalika walau yasha Allah lan tasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd da Allah ya ga dama da ya ba da nasara akan su da ya ba da nasara akan su sai dai ubangiji subhanahu wataala ya so ne ya jarrabi sashin ku da sashi أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين التي شنكنا ثمان ذاك شنك الجنة كوي باتارنا ألا يا بينا وأن نسكي جهادي لك شكينكما كما يا بينا وأن نسكي ما صحى قليما سنجوليا أكن بن الله سبحانه وتعالى سوراك وأن إتشي هكما الفرقو لتساء بنجي سبحانه وتعالى شرعا تاوى mu'minai cewa su tashi su ba wa kansu kariya da iyalansu da addininsu don a jarraba a tashi a gane cewa wane ne imaninsa yake da gaske wane ne kuma ya'budullah ala harf yake bautawa Allah akan gaba wanda idan abu mai daɗi ya same shi ya nutsu idan kuma wata musiba ta same shi ya juya ya bar addinin nashi. Allah subhanahu wataala yana cewa la nabluwannakum hatta na'lama almujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum, lalle za mu jarrabe ku har sai mun bayyana waɗanda suke masu jihadi daga cikin ku da masu haƙuri, wa nabluwa akhbarakum kuma mu bayyana halayenku. Idan to an tantance mutum mai hali na ƙwarai wanda da gaske ne mu'mini ne, yayi imani da Allah. Al-Allamah Ash-Shinqiti a cikin tafsirin sa Adwa'ul Bayan yake cewa da yawa daga cikin malamai suna cewa Allah subhanahu wata'ala saboda girman hikimarsa a wajen kafa dokokinsa, idan yana so zai kafa doka wacce take da dan nauyi, take da wahala akan mu'minai, to akan bi wato mataki mataki wajen kafa ta, ba lokaci guda ake zartar da hukuncin kafa ta ba, aka biyo mataki mataki ta yadda mu'minai za su iya sabawa da ita. Yace idan aka duba wato fita a tunkari abokan gaba, ayi gaba da gaba da su, ayi karan batta da su, ayi yaki da makami, wani abu ne mai wahala saboda akwai ruwar arsare, akwai ruwar ajigata, akwai ruwar a samu rauni, rauni mai girma, saboda haka wani abu ne wanda yana da haɗari ƙwarai da gaske, saboda me, saboda hanya ce ta ana iya rasa rai, ana iya rasa lafiya. To sai Ubangiji subhanahu wataala bai saukar da hukuncin wajabcin yin kai tsaye ba, sai aka fara da cewa an ba ku izini, wato aka fara da ba su izini, wannan izini yana nufin ibaha, yana nufin halacci, ma'ana ya halatta ku tashi ku kare kanku. A da can ana cewa da su su kame hannunsu, to amma yanzu Allah ya ce ya ba ku izini, ma'ana ya halatta muku, har zuwa yanzu ba a farlanta musu ba, ba a ce faradi ne tila su tashi su yi ba, amma idan suna son su tashi su kare kansu daga masu kawo musu farmaki, to su tashi su yi. Maimakon da can Ubangiji subhanahu wataala yana cewa alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum, waɗanda aka ce da su ku kame hannunku, to yanzu an saki hannayen nasu an ce ku tashi ku kare kanku. To da haka Ubangiji subhanahu wataala ya fara wato saukar musu da wannan faradi, ko musamman idan muka kula cewa shi kansa wannan jihadi yana buƙatar dukiya, dole sai an fitar da dukiya, sai an kashe dukiya, sai an tanadi makaman da za a fita da su, sai an tanadi abin hawa, sai an tanadi guziri, waɗanda duk waɗannan abubuwa ne da suke buƙatar sai da dukiya za a yi su. Shi yasa za mu ga Ubangiji subhanahu wataala yakan ambaci dukiya ma ya gabatar da ita, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, kuna jihadi don ɗaukaka kalmar Allah bi amwalikum wa anfusikum, da dukiyoyinku da kuma kawunanku. Saboda haka ita dukiya ita ce abin farko ma da ake buƙata, wanda sai an same ta ma sannan za a iya samun aljihadu bin nafs, wanda ba shi da abin da zai yi guziri da shi, ba shi da abin da zai hau, ba shi da abin da zai sayi makamin da zai fita yaƙi da shi, to a wancan lokaci an ɗauke masa ma fita yaƙi. Allah ce wala ala alladhina idza ma atawka litahmiluhum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidhu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Allah ce babu laifi ga waɗannan da suke zuwa suna neman ka ba su abin da za su hau, wato dabbar da za su hau su fita yaƙi tare da kai, kai kuma ka ce da su la ajidu ma ahmilukum alayhi, ba ni da abin da zan ba ku ku hau ku fita yaƙi, sai su juya idanuwansu suna hawaye sun dan bakin cikin cewa ba su samu abin da za su ciyar ba, ba za su yi amfani da shi na nafaka wajen fita jihadi. To kaga ashe an ɗauke wa wanda ba shi da abin da ma zai yi amfani da shi na dukiya wajen fita. A wancan lokacin ba kamar irin yanzu ba ne, da daula wato ƙasa ita ce take tanadarwa da soja komai, ita take tanadar masa da makami da abin da zai hau da abin da zai ci da guzurin da zai ci da albashin da za a biya shi. A farkon lamari a musulunci duk ba a samar da wannan ba, duk babu wannan. Saboda haka in aka ce ga abokan gaba nan za su kawo hari, ko kuma a'a za a je a tarye su kafin ma su kawo hari, to Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sa a yi shela a masallaci ayi shela a gaya wa mutane to a tashi a shirya domin an ji labarin akwai waɗanda za su kawo mana hari ko kuma ma suna hanyar kawo mana hari mu tashi mu je mu tare su to a lokacin kowa zai je abin da yake da shi zai fito da makamin da ya tanada da kuma abin nan silken da ya tanada da dokin da ya tanada ko rakumin da ya tanada da dan guzurin da yake da shi kowa zai dauko nashi annabi sallallahu alaihi wasallam lokaci yakan sa kowa ya kawo taimako kamar yanda yayi a lokacin da za a fita yakin Tabuka lokacin ya shelanta wa sahabbansa kowa ya je kawo taimako aka tattala taimako domin abinda ayi guzurin abinda za a fita da shi to wannan lokacin haka abin ake gudanar da shi babu wani abu guda daya ajiyayye wanda za a ce gashi nan an tarade shi in an tashi fita yaki to za a dauki wannan abin ayi amfani da shi sai dai in an tashi a nema sannan kuma kowa ya fito da abin da yake da shi shi yasa a wajen a tafiya yaki akwai wadanda suke kan abin hawa akwai wadanda suke wato musanyen wato tafiya akan abin hawa guda wannan ya hawo ya tafiya in ya gaji in an yi tafiya wannan kuma ya sauka shi kuma dan uwansa ya hawo a haka suke ta'aqabuna ala dabbatin wahida akwai kuma ma waɗanda gaba ɗaya a ƙafa ma suke tafiya su ne al-mushat wanda su ba su da ma abin hawa to haka ake yin abu lokacin sayyidina Umar a lokacin ne aka fara shigo da wasu tsare-tsare waɗanda suka ba wa waɗanda suke mayaƙa wani dama ta a yanka musu albashi duk wata da zantaman suna da albashi duk wata sannan a yi diwan wato a yi rijistar da za ta ƙunshi mayaƙa a da can kowa da yake iya fita yaƙi mayaƙi ne ba a cewa ga wannan waɗannan sojoji ne waɗannan kowa farar hula ne a farkon al'amari kowa soja ne in an ce kawai a fito ba maganar cewa akwai wasu sojoji su kaɗai ake jira su fita to daga baya lokacin sayyidina Umar ne aka fitar da diwan aka fitar da tsare-tsaren da har aka ce to akwai waɗanda su aikinsu kawai shine aikin soja za su ba wa musulunci za su ba wa ƙasar musulmi kariya daga magabta saboda aka fitar musu kuma da albashi da ake biyansu duk wata to daga nan ne tsare-tsaren suka fara samu suka fara samun tabbata a cikin tafiyar daula ta musulunci to shi yasa ubangiji subhanahu wataala bai farlanta yakin a lokaci guda ba aka ce su tashi su yi an wajanta musu saboda na farko dai akwai abin da yake ciki na haɗarin mutuwa akwai yiwuwar wato a rasa rai jalamtar ilal ladina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakat falamma kutiba alaihim alqital idha fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashyatillah aw ashadd khashya wa qalu rabbana lima katabta alaina alqital law la akhartana ila ajalin qarib قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا يظلمون فتيلة الله سبحانه وتعالى يتي بك قوال أن دعك تيد سوك كامي هنو أنكبا كزير دا سلا كبار زكا واتو أكا أمر تيسو دا تيوا كدا سو تيزا سو تاشي سو ون يمقلن با وكان سكاريا سريكي لوكو كين الله سزير دا سلا سبحانه زكا يا إشيسو أما سي أكا سابوسو waɗanda suke cike da Hamas suke cike da wato kishi cewa lalle ya kamata a ce an shar'anta mana fita mai jihadi to Allah ce yayin da aka rubuta musu aka wajabta musu cewa su fita sai ga wasu daga cikinsu suna jin sai ga wani bangare daga cikinsu suna jin tsoron mutane kamar yadda suke jin tsoron Allah yakhshawna an-nas ka khashyatillah aw ashadd khashya ko ba fiye da yadda suke jin tsoron Allah suka ga cewa wa qalu rabbana lima katabta alaina alqital ya Allah me yasa ka wajabta mana yaki laula akhartana ila ajalin qarib me hana baka jinkirta mana ba zuwa ga wani lokaci na kurkusa qul mata'u ad-dunya qalil to kaga ya musu jin dadin duniya kadan ne wal akhiratu khairul liman ittaqa lahira tace mafi alkhairi ga wanda yake takawa wala tuzlamuna fatila ba za a cutar da ku ko da daidai da zaran kwallon dabino ba to wannan yana nuna maka cewa a lokacin da aka farlanta din an samu wadanda abin kuma suka ga cewa ba za su iya ba shine kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum an wajabta muku yaki a lokacin kuma ba kwa san shi saboda bi saboda a cikin sa akwai yuwar a rasa rai da cewa rayuka dai a hannun Allah suke ba kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala bai yuwa ga wani rai ya mutu sai da izinin Allah duk wanda kaga ya mutu ajalin sa ne ya cika amma duk da haka dan adam yana jin tsoron ya gabata gurin da yake da yuwar akwai a samu wato a samu mutuwa don haka wannan yasa wasu suka rika jin abin ya musu nauyi to shi yasa ubangiji subhanahu wataala bai yi musu umarni da wannan ba sai aka fara ba su dama kawai kace to an yi musu izini wanda duk suke son fita su kare kansu su tashi su fita su kare kansu to sai nan daga baya kuma sai ubangiji subhanahu wataala ya umarce su bayan sun saba sai umarce su duk waɗanda suka ce musu kulis to su ce musu ces duk waɗanda suka yi musu kalubale to su an shi kalubalen duk wanda za su yaƙe su to su tashi su kare kansu wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wala ta'tilu ku yaƙi waɗanda suke yaƙar ku dan Allah amma kada ku yi ta'addanci kada ku wuce iyaka da kada ku wuce gona da ido daga baya ubangiji subhanahu wataala ya ce to waɗannan makiyan na kuma waɗanda suka sako ku a gaba suka hana ku saka sun hana ku zaman ƙasar ku sun fitar da ku daga gidaddajin ku sun fitar da ku daga ƴaƴan ku sun raba ku da ƴaƴan ku sun raba ku da dangin ku da ƴan uwan ku da duk abin da kuka mallaka yanzu kun dawo ta ƙasa kun samu gurin da kuka samu aman kuka samu aminci kuke bautar Allah amma duk da haka suka kyare ku to su ma duk inda kuka gansu duk inda kuka gansu to ku kashe su ko ku kama su ku daure wato ko ma kar ku raga musu fa idan salakha al-ashhur al-hurum faqtulu al-mushrikeen haythu wajadtumuhum wa khudhuhum wa ahsuruhum wa qudu lahum kull marsad Allah ce idan watanni masu alfarma suka wuce su ne watannin nan guda hudu watan Zulqaida Zulhijja da kuma al-Muharram da Rajab idan waɗannan watanni suka fita to kuma faqtulul mushrikeena ku kashe mushrikan nan haythu wajadtumuhum duk inda kuka same su wa khudhuhum kama su wa ahsuruhum ku tsare su wa qudu lahum kull marsad ku rufe musu kowace hanya wato kuma ku hana su sakat ku hana su walwala kamar yadda su ma suka muku har sai idan sun tuba sun tsayar da sallah to shikenan sai ku kyale su wa qatilu al-mushrikeena kaffatan kama yuqatilunakum kaffa ku yaki mushrikan nan gaba daya kamar yadda su ma suke yakar ku gaba daya to kaga anan umarni ne jazim yake ubangiji subhanahu wataala ya dora musu nauyin cewa su tashi yadda mushrikan nan suka sa su a gaba suka hana su walwala to su ma su hana su walwala duk inda suka yi karan batta da su to su kama su su tsare su in kuma suka ce za su ja da su to in ta kama ma su kashe su to haka ubangiji subhanahu wataala ya bi matakai mataki wajen farlanta wannan jihadi sannan ubangiji subhanahu wataala ya faɗi dalilin da yasa ya ba su izinin su tashi su kare kansu alladhina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna allah su ne waɗanda aka fitar da su min diyarihim daga gidaddajin su bighairi haqqin ba tare da wani laifi ba illa an yaqulu rabbuna allah sai dan kawai sun ce ubangijin mu allah ne walaula dafu allah an-nas ba'dahum bi ba'd ba dan kariyar allah ga wasu mutane ba ta hanyar wasu mutane lahuddibat sawami'u da an rushe wajajen bautar nasara waɗanda suka keɓe suka ƙauracewa mutane suke bautar Allah wa biya'un da cuci-cuci wa salawatun da wuraren bautar yahudu wa masajidu da masallatai na musulmi yuzkaru fi hasmullahi kafira da ake ambatan Allah da yawa a cikinsu wala yansuranna Allahu man yansuruhu kuma lalle Allah zai taimaka ma wanda ya taimake shi إن الله لقوي عزيز للي ألا بكارفين يكما مبواي أنا أبنجي سبحانه وتعالى يعني دي بينا مسو يعطو يغيا مسو تيوا يا باسو إذني سيكما أكي فتا مسو أكي فتا مكا تيوا غا دليل دي سا أبنجي سبحانه وتعالى يا باسو إذنان ستاشي سكاركنسو أبو بوا قدابيو كوا ندئي دقا تشكين أبو بوا ندئي قدابيو يا هلت تامسو يا باسو دامر ستاشي سلوفنسا kowane ɗaya daga cikin abubuwan nan biyu da Allah ya faɗa abu na farko ukhrijo min diyarihim bighairi haqq an kore su daga gidajen su an fitar da su daga gidajen su bighairi haqqin ba tare da sun cancanci abin da su ba to ba tare da sun yi wani laifi ba haka kawai dan kawai sun ce rabbuna Allah to fitar da su bighairi haqqin ba tare da sun yi laifi ba fitar da su daga gidajen su a raba su da kasar su wannan shi kadai ya isa ya ba su dama tashi su kare kansu domin ya halatta mutum yayi yaki domin kare kasarsa domin kare ainihin zurriyarsa da al'ummarsa ya halatta mutum yayi tashi yayi yaki domin kare kasarsa da ake kokarin a raba shi da ita karfi da yaji ba tare da laifi ba ya halatta yayi tashi yayi yaki domin kare ƴaƴansa da ƴan uwansa waɗanda ake gallaza musu ba tare da wani haƙƙi ba ba tare da wani dalili ba Allah subhanahu wataala yana gaya mana cikin suratul baqara wa malana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina ya hada maza me yasa maza mu yaƙi a cikin tafarkin Allah ba alhalin an fitar da mu daga gidajen mu an raba mu da ƴaƴan mu wato wannan kadai ya isa ya ba su damar su tashi su kare kansu ya isa ya ba su damar su tashi su yaƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildan alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahliha waj'al lana min ladunka waliyan waj'al lana min ladunka nasira Allah subhanahu wa ta'ala ya ce me kuke da shi da ba za ku yaki saboda Allah ba والمستضعفين من الرجال da kubutar da masu rauni daga cikin mazaje wan nisa'i da masu rauni daga cikin mata wal wildani da yara kanana alladhina yaquluna wadanda suke cewa saboda irin gallaza musu da ake yi saboda raunin su ko saboda kasancewar su mata ko saboda kasancewar su kananan yara ake gallaza musu suna addu'a suna rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimu ahliha ya ubangiji ka fitar da mu daga wannan garin daga wannan alƙaryar da mutanen cikin ta suke azzalumai waj'alna min ladunka waliyan ka sanya mana majibinci daga wajenka ka sanya mana mai taimako daga wajenka saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya shar'anta wa musulmi ya tashi yayi yaki domin kare kasarsa domin kare ƴaƴansa da zurriyarsa daga waɗanda suke zaluntarsa haka aka ba su wannan dama abu na biyu sannan kuma ba dan komai ba sai kawai saboda sun ce rabbuna Allah ubangijinmu shine Allah kawai saboda sun rike addini sun ce Allah kadai za su bautawa sai zanto laifi da za a rika bin su ana duka ana kisa ana dauri ana gallaza musu ana hana musu abinci ana hana saye daga wajensu ana hana su sayarwa irin yadda aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa a Makka mai suka yi wa Qurayshawa mai suka yi wa mushrikan Qurayshawa a lokacin ba wani laifi da suka yi ba su taka kowa ba ba su barar da ba su bararo da kowa ba cewa suka yi sun yadda za su bauta wa Allah shi kadai ba za su bauta wa wani abin bauta ba Allah ba wannan zabinsu ne abinda suka gamsu da shi ne a basu su yi bautar Allah kamar yadda suka zaba amma wannan ta sa kawai a bi su a rika kama su ana kashe su ana gallaza musu babu shakka wannan ba wato dalili ne da zai ba su dama su tashi su kare kansu fitar da mutum daga kasarsa da raba shi da gidansa ba karamin abu bane saboda Allah subhanahu wataala ya hada fitarwa daga gidaddaji wato kori mutum daga kasarsa a raba shi da gidansa da ya taso a ciki aka haife shi a ciki ya girma a ciki ya yi wasan kasa a ciki ya yi abokai a ciki ya yi aure ya hayayyafa lokaci guda a zo a ce za a raba shi da wannan gurin daidai yake da a yi masa hukuncin kisa sai Allah ya ce walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ukhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum Allah ce da a ce mun rubuta musu cewa ku kashe kanku ko ku fita daga gidajen ku Allah ce babu waɗanda za su yi wannan sai ɗan kaɗan ubangiji sai ya hada fita ko fitarwa daga gidan daji wato fitarwa daga kasa da kuma kashe kai sai ya hada su wuri guda kuma yace wadan duk wanda za a ce yayi wannan in kadan ne wadanda za su iya yin wannan dan Allah ya farlanta wa mutane cewa in sun karba addini sai sun bar kasar su ko sun karba addini sai sun kashe kansu to da kadan ne wadanda za su karba addini ba za su yi imani ba wanda yake nuna maka ce kenan fitar da mutun daga kasar sa daga garin sa ba karamin abu bane ba karamin abu bane shi yasa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo hijira zai bar makka kamar yadda yake cikin jami'u tirmidhi hadisin abdullahi dan abbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya dubi garin makka yake cewa ma atiyabaka min balad wa ahabbaka ilayya laula anna qaumi akhrajuni minka ma sakantu ghayrak annabi yake cewa wani gari ne ya kai ka dadi wato babu garin da ya kai ka dadi babu garin da nake so fiye da kai ba dan mutane na ba sun fitar da ni daga cikinka to bazan yarda in zauna wani gari ba cikinka ba sauraka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kewar barin maka ya yi kewar fita daga garin maka garin da aka haife shi garin iyayensa da kakanninsa garin da aka fara yi masa wahayi garin da ya fara aure garin da ya taso tare da masoyansa amma lokaci guda a zo a ce fita ya bar wannan gari shi yasa lokacin da Waraqah ibn Nawfal yake gaya masa cewa mutanansa za su fita da shi lokacin da aka fara yi masa wahayin Iqra nana Khadija ta kai shi wajen Waraqah ibn Nawfal wanda shi kuma ya karanta littattafan wato annaba wanda suka gabata ya karanta At-Taura ya karanta Injila har ma yana rubuta su da hannunsa lokacin da aka kai ta kai Annabi sallallahu alaihi wasallam wajensa yake gaya masa cewa mutane yake cewa inama ina da karfi na ina cikin ganiyar karfi na lokacin da mutanen ka za su fitar da kai daga garinka annabi ya ce awa mukhrijiyahum annabi yake babaki yanzu za su kore ni daga kasata wato shi kansa a lokacin baya tunanin akwai lokacin da za a zo a fitar da shi daga kasarsa garin irin yadda suke kaunarsa yadda suke nuna masa soyayya yadda suke kiran shi as-sadiqul amin shi ne gaya masa ai babu wani wanda ya taba zuwa da irin abin da ka zo da shi face an cutar da shi to saboda fitarwa daga kasa daga gari daga gidaje babu shakka wannan abu ne mai zafin gaske mai ciwon gaske amma mushrikai ba su ƙi halin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ba sai da suka ga sun kore su wanda suka kasa fita su ne masu rauni da suka rasa yadda za su yi aka hana su fita amma a karan farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbansa da izinin Allah subhanahu wataala cewa su hijira zuwa habasha al-habasha da ake magana a wancan lokaci ita ce yankin Eritrea a yanzu ba Ethiopia ba Ethiopia yanzu ita kawai muke kira Habasha amma a da can yankin Eritrea da Ethiopia din yanki ɗaya ne ana ce da shi Habasha amma inda Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka yi hijira shine yankin Eritrea babban birnin Eritrea shine Asmara to wannan yankin ne suka yi hijira a wannan yankin Allah subhanahu wataala ya umarce shi cewa ga yawa sahabbansa akwai wani sarki adali wanda ba a cutar da mutanen da duk suke karkashin mulkinsa don haka ka umarci sahabbanka su yi hijira can don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbai cewa duk wanda ya samu damar ya fita ya fita to da aka yi hijirar farko sun yi hijira a cikin watan Rajab suka yi hijira zuwa Habasha to sai labari ya zo musu cewa ai mushrikan Makka da sun musulunta da haka Makka ta koma ƙarƙashin musulunci a lokacin da aka ji labarin Qurayshawa sun yi sujjada sun ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratul najmi da ya je ƙarshen suratul najmi suka faɗi suka yi sujjada to sai labari yake tafiya tun ana cewa sun yi sujjada har aka ce ma sun musulunta labari yana ƙara nisa yana ƙara faɗi wasu abubuwa suna ƙara shiga cikinsa ana ta kara masa gishiri ana ta kara masa ana kara masa kwalliya to karshe ma yaje kunnin su to ai maka ma da an musulunta sauraka abinda suke jin tsoro yanzu ya kau shi ne suka taso suka dawo cikin ramadan suna dawowa kafin ma su shiga baka kafin su shiga gari labari yazo musu cewa garin nan yana nan a duma bai yadda yake ba bin da canza da haka wasu suka yi rufus suka koma wasu kuma suka samu waɗanda za su ba su kariya su ba su mafaka suka koma cikin garin Makka zama kamar Usman ibn Affan ya samu kariyar Walid ibn al-Mughira ya koma ya shiga garin Makka to ba je ko ina ba suka koma komawa to bayan wannan komawar da suka yi a cikin Ramadan sai kuma a cikin Shawwal suka kuma komawa sai kuma shekara ta bakwai idan ma aka samu da dama da yawa an samu 83 da mata 18 ko 19 duk suka yi hijira suka tafi Habasha a nan ne suka dade suka yi shekaru har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya koma Madina sai daga baya yakin lokacin shekara ta bakwai ne bayan hijira sannan suka dawo garin Makka to waɗannan duk su ne ake magana an fitar da su daga gidan dajin su sannan cikin shi kansa manzo sallallahu alaihi wasallam bayan shekara ta 13 da aiki shi ma Allah subhanahu wataala ya bashi umarni cewa yayi hijira da shi da musulmi su tafi Makka su tafi Madina to duk suka yi hijira suka tafi Madina wannan hijira sun yi ta da izinin Allah amma me yayi sababi shine gallazawar mushrikan Makka kaga daidai yake da sun kore su duk cewa ba su suka fito suka tura su bakin gari ba suka ce ku fita dan a lokacin ba hana su fita suke in an gane za a fita mutum zai fita zo ake a kare a dawo da shi wanda suka yi hijira Habasha ma tura wasu aka yi cewa su je su dawo da su to amma Allah ya ce suka fitar da su alladhina ukhriju min diyarihim an ce sun fitar da su saboda su suka yi sanadiyar fitar su su ne suka yi musu abin da ya sa dole su fita don haka aka ce sun fitar da su to wannan kadai ya isa ya sa sashi su kare kansu ballantana kuma bacin addini da suka riki suka ce Allah kadai za su bauta wa aka ce ba su isa ba sai dai su dawo su ci gaba da tsoron Allah to kaga wannan shi ma sababi ne da zai sa dole ne su tashi su kare kansu kuma su daina bari ana mayar da su ruwa bayan sun yi imani ana nuna mun lokaci yayi zan dakata anan abinda muka yi na daidai Allah ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh